فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم عناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس تقوس كوات رمضان هجران لشكرة تبودة لحدودة 36 daidai da 25 ga watan 6 shekara ta 2015 muna cikin tafsirin suratul a'raf kuma za mu ci gaba daga kan aya ta 10 insha Allah ta'ala wannan darasi yana karantar da mu hikima ta halittar dan adam da kuma tarihinsa walaqad makkannakum fil ard
walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum فيها معايش قليلا ما تشكرون
ولقد مكناكم في الأرض الله سبحانه وتعالى يجي للي حقيقة من تبتر دلعي وركو أدورا قصا وجعلنا لكم فيها معايش أقومك سنيامكو أبو بوا رأيوا أشكني تدوني هذا قليلا ما تشكرون سيديك أدني في wato babu shakka wannan ayan tana dauke da ilimi mai girman gaske domin hatta malamai masana ilimin samaniya suna cewa akwai duniyoyi waɗanda suke gefen rana waɗanda suka fi kusa da rana waɗannan duniyoyin waɗanda ɗan adam yake iya ɗora ƙafansa a kai guda hudu ne kamar yadda turawa suke cewa akwai Mercury, Venus, Mars da kuma ita duniyar da muke kai waɗannan duniyoyi waɗanda mutum ke iya taka su gaba ɗayansu babu wanda rayuwa take iya yiwuwa a kansa in ba ita wannan duniyar ba ita ce kadai rayuwa take iya sawwaka ga ɗan adam a kai domin ta yiwu duniya ta zamanto tana kusa da rana to rayuwa ba za ta yiwu a kanta ba saboda tsananin zafi idan duniyar ta zama tana da nisa daga rana nan ma rayuwar ba zai yiwu a kanta ba saboda tana da tsananin sanyi Allah subhanahu wataala sai ya dora mu akan doran ita wannan duniya wurin da zafin bai tsananta ba kuma sanyin bai tsananta ba saboda haka yasa hanyar samun rayuwa ba ta samuwa sai dai in akan wannan duniyar sai kadai na'am akwai wasu duniyoyin da dama a gefen rana amma waɗannan duniyoyin ɗan adam bai iya taka kansu halitta ne ta iska halitta ce ta iska amma waɗannan duniyoyin da muka kirga su ne waɗanda ake kiransu wato solid planet su ne wato duniyoyi waɗanda suke sandararru da kararru suna da ƙasa suna da duwatsu wanda ɗan adam zai iya takawa amma ko su ɗin waɗannan duniyoyin rayuwar ba ta yiwuwa a kai dole sai dai akan ita wannan duniya kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa ita wannan aya tana tabbatar mana hatta inda Allah ya ɗora mu a nan ƙasar da Allah ya ɗora mu a kai akwai hikima cikin halittanta ita ce kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaƙe mana yadda za mu rayu a kai ya sauwaƙe mana hanyoyin rayuwa shi yasa ya ce waja'alna lakum fiha ma'ayisha kamar yadda al-Imam al-Qurtubi mai tafsirin al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an al-Imam al-Qurtubi ya rasu a Misra ranar karamar sallah mai tafsirin al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an hijira ta 671 wato shekara 765 da suka wuce fassara ita wannan ayan al-Imam al-Qurtubi ya ce abinda Allah madaukaki yake cewa walaqad makkannakum fil ardi mun tabbatar da ku a nan ƙasa wato Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da rayuwar ɗan adam a nan ƙasa abin nufi idan ba a nan ƙasan ba ne rayuwar ba ta yiwuwa
waja'alna lakum fiha ma'aisha, muka sanya muku hanyoyin rayuwa a cikinta, hanyoyin rayuwar dan adam suna nan a cikin wannan duniya. Al-Imam al-Qurtubi yace ja'alnaha lakum qararan wa mihada, mun sanya muku ita duniya matabbata ga ta shimfida, wa hayya'na lakum asbab al-ma'isha, muka shirya muku sabubba na rayuwa. Wal ma'ayish jam'u ma'isha, wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha, wato jam'una al-ma'isha ay ma yuta'ayyashu bihi, duk abinda za a yi rayuwa da shi baka samu sararin samaniya sai ka dawo nan duniya, abinda Allah yake faɗa kenan. Kamar me? Min al-mat'ami, abinda zaka ci, wal mashrabi, abinda zaka sha, wa ma takunu bihi al-hayatu, abinda rayuwarka za ta iya yiwuwa baka samun sa a sararin samaniya sai ka dawo nan duniya. Wannan shine abinda Allah madaukaki yake nufi. Wannan shine fassara malaman farko, in ka dubi tafsirai duka haka zaka tarasu. Al-Imam Sajjad yace al-ma'isha ma yatawassaluna bihi ila al-aish, me ake nufi da al-ma'isha? Shine abinda dan adam zai iya amfani da shi, dogara da shi ya samu rayuwa, shine al-ma'isha. Menene abinda zaka dogara da shi ka samu rayuwa? Kaga iska, kaga ruwa, duk dan adam yana bukatar su. Abinda ya zama rayuwarka ba ta yiwuwa sai da shi, wannan shi ake cewa al-ma'isha. Don haka a littafin tafsirin Fathul Kathir na al-Imam al-Shawkani a mujallal na farko shafi na 467 ya tabbatar da cewa wannan yana cikin mu'jizar Al-Qur'ani. Wannan yana daga cikin mu'jiza ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya cikin Al-Qur'ani. Ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani. Ya tabbatar da rayuwarmu akan duniyar nan, kuma a cikin duniyar nan ne muke samun hanyoyin rayuwa. Da zarar mun bar duniyar nan ba za mu samu hanyoyin rayuwar ba. Wanda yake nuna muka cewa da Turawa sun yi la'akari da wannan, da ba su kashe dimbin dukiya ba saboda binciken taurari, saboda ba shi da amfani. Da ba su kashe dimbin dukiya ba saboda tura mutane kan wata da taurari, wanda ana cewa hatta Apollo wanda suka tura kan wata an kashe mai kudin da ya kai dala biliyan goma sha daya. Suka tura dan adam zuwa kan wata, ana tafiya sararin samaniya saboda bincike, amma har zuwa yau abinda ya auku tun shekatun 70s har zuwa yau ba su tabbatar mana ga fa'ida guda wanda tafiyar tasu ta samar wa duniya ba. Babu ita. Babu fa'ida guda wanda tafiyar tasu ta samar ma duniya. Me ya dalili? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waja'alna lakum fiha ma'aisha, abinda za ku rayu gaba ɗaya yana nan duniya, idan kun bar shi ba ku samu. Saboda haka duk inda za ka tafi ba ka zuwa da wata fa'ida, sam ba ka zuwa da wata fa'ida, sai dai ma ka tafi da fa'idan daga nan duniya. Saboda haka duk abinda ɗan adam yake bukata na rayuwa, na rayu ko ya ji daɗin rayuwar, Allah madaukaki ya sa a nan duniya. Idan ana bukatar iska yana nan duniya, ruwa wadatacce yana nan duniya, hatta dukiyar da duk muke amfani da ita Allah ya binne ta ne a nan duniyar, kamar fetur Allah ya binne ta a ƙarƙashin ƙasa, su coal da sauransu duk Allah ya binne su a ƙarƙashin ƙasa, sai dai mu tona mu fitar mu yi amfani da shi. Komai Allah ya saka a nan duniya, hatta itatuwa waɗanda ake noma a samu wato danko, a samu roba da sauransu, duk a nan duniya ake samun su. To amma duk da haka Bature yana ganin akwai wata fa'ida da zai iya samar ma duniya idan ya tafi kan taurari, saboda haka har yanzu ba su fasa ba. Akwai ma wani shiri da Rasha take na shirya 'yan yawon bude ido, idan kana son ka je yawon bude ido kan wata, in kana son ka je yawon bude ido kan wata, to za ka biya dala miliyan 100 a kai ka kai sati uku a kan wata. To amma ba tafiyar ba ce kawai. Da farko dai tafiyar da za ka yi kwana 21 ɗin nan a zaune kake, kamar inda kake zaune da ka san kujerar mota ba ya wuce wannan gudun ɗan sararin, kaga kenan motsi ma abu ne mai wahala gare ka. Kuma in ma kun isa ba za ka sauka ka yi yawo ba a yawo a wani guri sai nan duniya. kaga kana yawo ka fita daga nan unguwan zuwa wancan wallahi a wata duniyar baka iya ba. Allah ya ce waja'alna lakum fiha ma'aisha, rayuwar ku a nan duniya take da zaran ka ban nan to babu dadi. Kuma kwana 21 nan da zaka yi in ka tafi yawon bude ido zaka tafi ne ka dawo babu shadda. Babu shadda, babu masai, ba toilet, ba inda zaka yi ba haya. Saboda haka ba hayan yana jikinka tun ranar da aka tafi har ranar da aka dawo. Kai da shiga toilet sai ka dawo duniyan nan. To shin wannan tafiya akwai daɗi ko ko azaba? Kana iya searching ga internet, why cost of trip to moon? Nawa zaka kashe in zaka tafi kan wata? In kai searching zaka ga. Zaka ga lissafin da zaka fata. Zaka fatar da dala miliyan 100 ai kwana 21 amma fa babu sukuni. To idan ka je ka dawo sai a ce wa mal fa'ida, mecece fa'idar da ka zo da ita daga kan wata? Tambayar da za mu yi maka kenan. Domin idan da a ce akwai wani amfani da ɗan adam zai samu ne, to sai a ce ai tafiyar ta ci riba. Sai ya zama kafin ma ka tafin dole ka yi tanadin ruwanka domin a can babu ruwa. Kafin ma ka tafin dole ka yi tanadin iskan da za ka shiga domin a can babu. Kafin ma ka tafin dole ka yi tanadin abincin da za ka ci domin a can babu. Da iskan da ruwa da abinci duk aina suke a nan. Waja'alna lakum fiha ma'aish. Saboda haka yasa duk wanda ya ce zai bar duniyan nan ya tafi wata duniya, ya tafi wata duniya saboda neman wata fa'ida, babu shakka yana aikin banza. Ayar Alkur'ani ta gaya mana daɗin rayuwa ga ɗan adam yana duniyan nan, sauƙin rayuwa ga ɗan adam yana duniyan nan. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu hadisin sahabbai da yawa, sahabbai da yawa, Sauban, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Huraira, Abdullah bin Umar, Ubayd bin Abd al-Ghaffar, Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud da Abu Dharr al-Ghifari, duk sun bada labari. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tarar da sahabbai suna muhawara akan kaddara. Suna hira da juna akan mas'ala ta kaddara. Manzon Allah sai ransa ya baci har fuskar ta launin ya canza. Sahabbai suna bada labari suka ce sai da fuskar manzon Allah launin ta ya canza saboda bacin ransa. Me dalili? Saboda ya samu sahabbai suna muhawara akan mas'ala ta kaddara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abi hadha umirtum, yanzu wannan shine umarnin da aka yi muku ku ringa jayayya da juna? Awa ma nuhitum an hadha, ashe Allah bai hana ku jayayya ba? Inna ma halakatil umamu qablakum fi hadha, irin wannan abin da kuke shine ya halaka al'ummomi da suka wuce gabanin ku. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza zukira alqadaru fa amsiku, da zaran an ambaci kaddara to ku kame bakudun ku musulmai. Wa idza zukira ashabi fa amsiku, da zaran an ambaci sahabbaina to ku kame bakudun. Wa idza zukiratin nujumu fa amsiku, da zaran an ambaci ilimin taurari to ku kame bakunan ku. Manzon Allah ya ce wannan ilimi uku din bai dace musulmi ya kutsa gare shi ba. Saboda me? Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana? Me yasa manzon Allah ya hana ilimin kaddara da abin da ya shafi sahabban manzon Allah da abin da ya shafi taurari? Dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda babu fa'ida da za ta dawo maka. Idan ka gane sahabi mutumin banza ne mai ribarta, daɗana ƙasa ne asara ce ma za ka yi ga addini maimakon ma ka ci riba. Idan ka shiga ilimin ƙaddara wani fa'ida za ka samu? Haka kuma idan ka koma ga ilimin taurari wace fa'ida za ta samar maka? Manzon Allah ya hana. Nas'alullahi as-salamata wal afiya. Mu dawo ga tafsirinsa. Ibn Kathir ya ce yaqulu ta'ala, Allah madaukaki yana faɗa mumtannan ala abidihi. Wato wannan ayan Allah yana karantar da mu ne daga ni'imar da ya yi mana mu bayinsa. Fima makana lahu min annahu ja'ala al-arba qararan, Allah ya saka ƙasa da muke kanta wurin tabbata. Gashi muna zaune a kanta amma ba ta motsi, ba ta wahal da mu. Waja'ala al-hara wasiya, ya sanya manyan duwatsu sun kafe ta. Wa anharan, ga ƙoramu ga rafuka. Waja'ala lahum fiha manazila wa buyutan, Allah madaukake ya sanya mana gidaje. Kuma a gidan naka, yanzu ka lura da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara halittar duniya, don inda ka samu fili ka tona rijiya sai ka samu ruwa, amma ruwan yanda Allah ya aje shi a ƙarƙashin ƙasa ba zai narka ƙasan ta yanda ba za ka iya zama a kanta ba. Wannan shi ake nufi da alqarar. Ƙasan kwaba ta aka ita duniya, aka jefa mata manyan duwatsu, su ake cewa arrawasi. Da aka jefa manyan duwatsu sai ƙasar ta kame, kuma duk da haka inda duk ka tona za ka samu ruwa. Kana tona za ka samu ruwa, amma ruwan bai kai ya jika ƙasan yanda zaman da za ka yi a kanta ba zai gagara ba. Wannan wata ni'ima ce ga Allah ta Allah subhanahu wa ta'ala gare mu. Wa abaha manafi'aha, sannan Allah ya halatta mana amfanin da ke duniya. Wa sakara lahum as-sahab, Allah ya hore mana gajimare da ikraji arzakihim minha. Gajimare ya zama shi yake yawo yana sauwake mana samun abinci. Waja'ala lahum fiha ma'aisha, Allah ya sanya mana hanyoyin samun abinci, sana'o'i daban-daban. مكاسب وأسبابا يتجرون فيها دك أنا دنيا أكسام ويتسببون أنواع الأسباب وأكثرهم ما هذا قليل الشكر ابن كثير يقول أما متعني ضدها كباس لأكري دا دنيا نند متي كانت شم وتنئما الله يمنع زمن دا متي أكام وانا دنيا وتنئما مكسام ميتنا لي أكري أما شيني سي الله يقول قليلا ما تشكرون كتني وانا أبين دا كتي قديا كواس وانا ينك ماذا inda Allah yake wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Da za ku zauna kirga ni'imomin Allah ba za ku kididdige su ba. Lalle dan adam mai yawan zalunci ne, mai yawan butulci. Dan adam yana da mantuwa. Allah ka sa mu iya godiya gare ta. Me yace gaba?
Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu آدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم حقيقة مومك هلتشي فسنن مك صورنتكم فتو يزو أن أقوم مغانا كان تاريهم هلتر النبي آدم عليه السلام مصو من تان آدم شيني بابانس النبي آدم عليه السلام فأنا قايا من عند أكا هلتشي النبي آدم. ولقد خلقناكم لله حقيقه من حليتكم ثم صورناكم سنن مك صورنتكم فهمت تازو kamar kashi hudu akan fassaran wannan magana ta Allah. Fahimta ta farko an al murad bizalika kullihi adam alayhi salam, ko da yake Allah ya ce mun haliteku mun surantaku, amma ba mu ake magana ba, ba da mu ake magana ba, ana magana ne akan annabi adam alayhi salam. Shine Allah ya halicce shi da kansa, ya suranta halittarsa da kansa. Wadalika annahu ta'ala lamma khalaqa adama alayhi salam bi yadihi min tinin lazibin, Allah da kansa ya halicci annabi Adam, da kansa ya halicci annabi Adam daga laka. Wa sawwarahu basharan sawiya, kuma ya suranta ainihin yanda kirar jikinsa zaka kasance. Wa nafakha fihi min ruhihi, sannan Allah ya busa masa rai. Waɗannan abubuwa guda uku duka Allah ne da kansa. Allah shi ya halicci annabi Adam daga laka, ya suranta halittar annabi Adam. Surantawa na yanda halitta za ta kasance da kuma busa masa ne, wannan duk aikin Allah ne. Idan aka ce ya halicci annabi Adam, ana nufin kwaba ƙasar halittar annabi Adam, Allah ya yi ta da kansa. Allah ya kwaba ƙasar halittar annabi Adam da kansa. Ya suranta halittar annabi Adam da kansa, ya busa masa rai da kansa. Wannan ita ce fassara na farko, kuma wannan fassara ita ce mafi inganci. Ita ce fassarar da Ibn Jarir al-Tabari yake gabatarwa akai. Don hakika, idan aka ce halittar dan Adam, idan Allah yana magana akan halittar dan Adam, babu shakka halittar annabi Adam ake nufi. Suranta halittar dan Adam, ana nufin suranta halittar annabi Adam ake nufi. Fahimta ta biyu ita ce ta Abdullah bin Abbas, inda yake cewa wa laqad khalaqnakum, hakika mun halicce ku, thumma sawwarnakum, sannan muka suranta ku. Yace to fassaran wannan aya ita ce khuliqu fi aslabir rijali, an halicci mutane, asalin halittar an yi ne a kasusuwan bayan iyaye. Halittar dan adam an yi ta ne a kasusuwan bayan iyayensu. Wa suwiru, amma suranta halittan kuma fa fi arhamin nisa'i, ana yin sa ne a mahaifar mata. Ainihin halittar ka an yi ta ainihin a ƙashin bayan mahaifinka, sannan aka ciro halittar naka aka sa a mahaifar mahaifiyarka, lokacin da aka sa halittar a cikin mahaifar jatu maka lokacin ne aka suranta halittar ka har je inda zaka fito duniya a tsarin da kake yanzu fasara ta uku malamai suna cewa khalaqna adam thumma sawwarna zurriya shi annabi adam ne muka halicce shi Allah ya halicce shi da kansa amma sauran zuriyar safa suran ta halittar su ake ba halitta asalin wanda aka yi masa halitta na farko shine annabi adam alaihi salam amma sauran zuriyarsa suran ta su ake a mahaifa saboda banda annabi adam kowa kaga yazo duniya ta mahaifa ne sannan na hudu wakila almaana wa laqad khalaqna alarwaha awwalan thumma sawwarna ashbaha akwai malaman da suke cewa abinda Allah yake nufi da mun halicce ku sannan muka suranta ku wato mun halicce rayukanku sannan muka suranta gangan jikinku saboda kowane dan adam yana dauke da abubuwa guda biyu yana da rai yana da gangan jiki saboda haka sai Allah ya ce khalaqnakum mun halicce rayukanku thumma sawwarnakum sannan muka suranta halittar gangan jikinku kuma haka ne saboda an fara halittar rai na dan adam sannan daga baya aka halicci gangan jikinsa halittar rai shine farko kafin halittar gangan jiki wadannan fasarorin duka malaman tafsiri sun gabatar akai illa dai fasara ta farko ita ce mafi inganci cewa Allah yana magana ne akan halittar annabi Adam alaihi salam domin tarihin halittar annabi Adam ake magana domin da Allah ya ce thumma kaga ya gudu cewa maganar baya magana ce da ake akan mutum daya walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum lallai hakika mun halicce ku sannan muka suranta ku thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam kaga ina nuna annabi adam ake magana kai sannan sai muka ce wa mala'iku ku yi sujuda ga annabi adam alaihi salam fasajadu mala'iku sun yi sujuda illa iblis sai dai iblis lam yakun min as-sajidin iblis bai kasance cikin masu sujuda ba
Qala ma mana'aka Allah tasjuda idha mamtuk Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin
Qala ma mana'aka Allah tasjuda Allah yace me ya hana ka Allah tasjuda wato ma mana'aka an tasjuda me ya hana ka kai sujuda ya kai iblis is amartuka lokacin da nayi maka umarni qala sai iblis yace ana khairun minhu ni na fishi khalaqtani min narin ka halicce ni ne da wuta wa khalaqtahu min tinin kuma ka halicce shi daga laka ni kai halitta ta daga wuta shi kuma kai halittar sa daga laka saboda haka halitta ta tafi tashi ta ya za a yi in girmama wanda nake sama da shi kaga yayi amfani da hankalinsa saboda haka nan ma sai ya kuskure da ya bi umarnin Allah da Allah ya nuna masa cewa ai halittar lakan ta fi ta wuta amma saboda dogara da fahimtar shi ya dogara da fahimtar sa sai saba ma Allah subhanahu wataala wannan yake nuna maka cewa duk sa'ilin da mutum ya nuna cewa zai dogara da iliminsa ba zai nemi fahimtar Allah da ta manzo ba to babu shakka mutum zai halaka don haka yasa الامام الشوكاني يتي اعتقادا منه ان عنصر النار افضل من عنصر الطين تون هلتر النبي ادم عليه السلام ابليس يعني ما حسد saboda me yaga an yi umurni akan sa umurnin da ba a taba yi ma wani ba Allah ya ce ayi ma annabi adam alaihi salam sujuda wannan ta sa shi kuma yake ganin ai halittar sa ta fi ta halittar annabi adam don me za a sa mala'iku su yi sujuda ga annabi adam alaihi salam da Imam Shaukani yace wa kad akhta'a aduwullah kuma yayi kuskure wannan fahimtar tashin ma kuskure ne fa inna unsur at-tin afdalu min unsur an-nar asalin halitta talaka ta fi asalin halittar wuta min jihati razanatihi wa sukunihi wa tuli baqaihi yanayin halittar ma ba dai bace halittar laka ta fi akan halittar wuta saboda in ka duba tabbata ka dubi tabbata a ce wannan wuta ne an kunna shi wannan kulaka ne an tara wuri guda kai daga nufu ka san laka ita ce za ta dawwama nan har baɗi daga nan har baɗi yanda aka aje ta nan in dai ba wani abu ya kauda ita ba an zo za a tarar da ita amma wannan wutan fa wuta na ci in mutum yana da hankali ya san anya wuta za ta shekara tana ci saboda haka wajen dadewa laka ya fi wuta wajen saukin mu'amala laka ya huta saboda zaka dauki laka ka suranta abu wuta kuma sai ina zaka kama yace wasukunihi wa tuli baqaihi saboda haka nutsuwa ma tana ga laka saboda laka tana tsaye wuri guda sai yanda ka sarrafa ta amma wuta fa ba ta da nutsuwa da ka taba nan ta koma nan tana motsi ko ta ina wa hiya haqiqatun muqtariba sari'atun nafad al-imam shaukani yace ita wuta tana yawan motsi sannan kuma ba ta da dadewa amma kaga kenan shi iblis rashin dogara da ilimin Allah tunda ya dogara da ilimin sa nan take sai kuskure wa ma hadha fa huwa mawjudun fil janna wa dunaha sannan kuma la kan fa akwai shi aljanna amma wuta fa babu ita kaga kenan wannan ya nuna cewa ni'imar lakan da aka halicci annabi adam alaihi salam da shi yafi ni'imar da take tare da wuta domin idan aka ce wuta a lahira azaba ce laka kuma an same ta a gidan aljanna wahiya muftazatun ilayhi li tahayyaza fihi sannan idan wuta zaka kama wuta ba ta kamawa ita kanta dole sai ta samu abin dogaro sai ta samu abin da za ta rike kafin ta kama saboda haka sai zama wuta ba ta kamawa sai da kasan sai da laka lakan yafi ta tasiri to idan ka dawo ga laka fa a nan duniya da wuta tsakanin wuta da laka waɗanne ne muke amfana da su ta wajen bautan Allah laka ana gina masallaci da ita kaga tana da tasiri ga musulmi kenan laka ƙasa kana iya tsarki da ita kana taimama idan baka samu ruwa ba za ka yi taimama da ita kai ibada wuta fa ana ibada da ita to saboda haka inda a ce iblis inji al-imam shaukani yace inda a ce iblis yayi zurfin tunani da ya gane halittar lakan babu shakka ta fita shi ko kuma ta yi hasada shi ta sa shi ya faɗi wannan magana ba gaskiya ba walaula sabqu shaqawatihi wa sidqi kalimati llahi alayhi lakana lahu bil malaikati muti'ina li hadha al amri uswa wa qudwa in ba dan Allah tuntuni ya riga yayi alƙawari akan iblis ba babu shakka da iblis yana tare da mala'ikun Allah cikin waɗanda ake koyi da su ta wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala kala sai Allah ya ce masa
قال فاهبط منها فما يقول لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين
قال سي الله سبحانه وتعالى يتي فاهبط منها سيك سوكا دقشكينتا ابن كثير يتي قال كثير من المفسرين الضمير عائد إلى الجنة كفتا كسوكا دقشكينتا daga cikin me galibin malaman tafsiri suka ce aljanna ake nufi Allah ya kore shi daga gidan aljanna sannan akwai masu fahimta cewa ba wai aljanna ce Allah ya ce ya fita daga cikin ta bala siffar da aka bashi na daukaka ita ce Allah ya kore shi daga cikin ta wato almanzila allati huwa fiha fil malakutil a'la a da can iblis yana cikin waɗanda ke wato waɗanda ke da ɗaukaka wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma tun da ya saba ma Allah sai Allah ya cire shi daga wannan siffa ta ɗaukaka ya mai da shi siffa ta kaskanci shi yasa al-imam al-qurtubi ya ce wato abinda Allah yake nufi fahbitu minha shine fahbit min suratika allati anta fiha wancan sura na ɗaukaka da kake cikinta yanzu Allah yana cewa ka fita daga cikinta saboda haka sai Allah ya saukar da shi nan duniya لانه افتخر بانه من النار فشوهت صورته بالاظلام وزوال اشراقه tunda yake yayi alfahari da cewa Allah ya halicce shi da wuta wannan alfaharin shi ya hana shi biyayya ga Allah subhanahu wataala to sai Allah ya bata halittarsa ya mai da ita ainihin sura na wuta idan wuta tana tafiya da duhu wazawal ishraqih cewa Allah ya kawar da hasken da yake da ita da yana da haske sai Allah ya kwace wannan hasken sannan ya bashi hali irin na wuta wuta tana da mugunta da sauransa saboda haka sai ya zama shedan yana tare da mugunta fahbitu minha sai Allah ya ce sauka da ya sauka aka saukar da shi nan duniya aka kai shi ga ainihin teku wanda ya samu inda yake da al'arshin sa wanda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka al-imam al-qurtubi yace yace fala yadkhulul arba illa ka hay'ati sariki, saboda wannan daukaka da Allah ya amshe ya zama iblis baya shiga wani guri a nan duniya sai a siffa a yanayin barawo. Duk inda iblis zai shiga to a yanayin barawo ne, ko zuciyarka ya shiga, ko ya sa ma wasu wasi da sauransu, ba ka iya ganin sa. Don haka yasa mutane da yawa idan aka ce akwai iblis sai su ce a babu, saboda ba su ganin shi. Me yasa? Saboda yana da siffa irin ta barawo, siffa ta yaudara, kaga siffa ce ta kaskanci. Allah ya bashi iko, saboda haka iblis lokacin da Allah ya saukar da shi ya zama yana da al'arshin sa wanda yayi yana cikin teku. Wannan ya zo cikin hadisai da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake sahihu Muslim, kitabu sifatul qiyamati wal jannati wan nar, hadisi na 2813. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace arshu iblis fil bahri, al'arshin iblis yana nan a cikin teku. Tun lokacin da Allah ya saukar da shi duniya nan ya zama to shi ma sai yana shi al'arshi, yana da al'arshi. Yab'athu sarayahu fi kulli yawmin yaftinuna an-nasa, yana tura sojojinsa a kowace rana su je su jefa fitina ga mutane. Saboda haka shi yana nan a ainihin kan al'arshin sa wanda yake yana cikin teku. Manzo Allah yace fa a'zamuhum indahu manzila a'zamuhum fitnatan lin-nas, wanda yafi daraja a wajen iblis daga cikin sojojinsa shine wanda yafi yawan fitina ga mutane. A wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna iblisa yabau arshahu alal ma, iblis yana aza al'arshin sa akan ruwa. Kamar can hadisi yace fil bahari, nan kuma yace alal ma'i, kuma yab'asu sarayahu kulla yawmin, sannan sai iblis ya tura sojojinsa a kowace rana. Wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana yabau arshahu alal ma, lalle shaytan yana aza al'arshin sa akan ruwa, kuma ya ba'su sarayahu fil nas, sannan ya tura sojojinsa cikin mutane. Fa aqrabuhum indahu manzira, wanda yafi kusancin matsayi wurin shaytan, a'zamuhum indahu fitna, shine wanda yafi girman fitina ga mutane. Saboda haka idan sojojinsa aka samu wanda hadarin sa yafi yawa, to wannan sojan shine wanda yafi kusantar shaytan. Yaji'u ahaduhum fayaqul, bayan ya aika su sun dawo sai yayi tambaya, kai yaya me kai? Sai yace ma ziltu bi fulanin ba rabu da wani ba hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kaza wa kaza, sai da na kyale shi yana fadin magana mara kyau, ya ce kaza. Fa yaqulu iblis zai ce la wallahi ma sana'tu shay'an, baka yi komi ba, saboda ko zai iya tuba ga Allah. Wa yaji'u ahaduhum fa yaqulu, wanda zai dawo me kai? Zai ce ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa bain ahlihi, ba rabu da wani ba sai da na raba tsakaninsa da matarsa. Qala fa yuqarribuhu wa yudnihi wa yaltazimuhu, manzo Allah yace to wannan da yace ya kashe aure to shine wanda ke kusa da iblis, saboda haka iblis zai ja shi kusa da shi ya rungume shi yana cewa na'am anta kai ne babba, kai ne wanda ka samu daraja mafi daukaka cikin sojojina. Kaga aikin sa kenan batar da mutane, Allah ya bashi dama. Al-Imam An-Nawawi a sharh sahih Muslim juz'i na 9 shafin 146 yace al-arshu huwa sarirul mulki, abinda ake nufi da al-arshi na iblis wato gadon mulki, gadon sarauta, yana da ainihin kujera na mulkin sa, wannan kujeran mulki yana teku ne. Al-Imam An-Nawawi yace markazuhu al-bahr, headquarter iblis a duniya dana cikin teku. Wa minhu yab'asu sarayahu fi nawahil ard, daga wannan gurin yake tura sojojinsa sassan duniya. Ashe iblis yana da ainihin cibiyansa a nan duniya. Iblis yana da cibiyarsa a nan duniya, inda ainihin headquartersa yake yana cikin teku ne, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. A littafin Sharh Mishkat al-Masabih al-Imam al-Mubarak Furi yace wa ma'anahu anna markazahu al-bahr, abinda ake nufi shine ainihin headquarters iblis yana cikin teku. Wa minhu yab'athu sarayahu, daga nan headquarters yake aika sojojinsa, fi nawahil ardi, a sassan duniya. Sai yace fa sahihu hamluhu ala zahirihi, yanda kaji wannan hadisi haka ya kamata ka fassara. Iblis yana da al'arshi, kuma yana kan ruwa a nan duniya, daga nan yake tura sojojinsa su je su batar da mutane. Wa yakunu min jumlati tamarrudihi wa tughyanihi, wato saboda bijirewan shaytan sai ya zama yana kwaikwayon Allah subhanahu wa ta'ala, saboda kwandare wadda yama Allah tabaraka wa ta'ala, sai zama yana kwaikwayonsa. Saboda me? Saboda shi ma Allah yana da al'arshinsa. Al'arshin Allah ma akan ruwa yake. Al'arshin Allah akan ruwa yake. Kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratu Hud, wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i. Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa cikin kwanaki 6. Al'arshin sa yana kan ruwa. Kaga al'arshin Allah yana kan ruwa. Don haka Iblis da yazo duniyar nan sai ya zama yana kwaikwayon Allah, shi ma sai ya zama yana da nashi al'arshi, yana kan ruwa. Yana kan ruwa, yana cikin teku. Akwai hadisin da yazo cikin Sahih al-Bukhari, hadisin Imran bin Hussein, wanda yake bada labarin wasu mutane da suka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imran bin Hussein yace, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqaltuna katibil babi. Akwai wani lokaci na taho masallaci, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa. Kafin shiga masallacin sai na daure taguwata a kofar masallaci. Fa atahu nasun, da na shiga masallaci na zauna, sai naga mutane ne suna ta bakuntar manzon Allah. Sai ga wasu mutane sun taho min bani Tamim. Fa qala ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu, aqbalu iqbalul bushra ya bani Tamim, ku amshi albishirin da nazo da shi daga wajen Allah, ya ku banu Tamim. Kazu suka ce, kad bashartana fa atina, ka riga ka mana albishir ya kai Muhammadu, ka bamu abin da zaka bamu. Marratain, manzo Allah yana maimaita wannan bukatar kuma suna bashi wannan amsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ku karbi albishirin da nazo da shi, ya ku banu Tamim. Sai su ce, mun karba, ka mana albishir, ka bamu. Ba su gane abin da yake nufi ba. Ana cikin haka sai ga mutanen Yaman sun zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Summa dakala alaihi nasun min ahlil Yaman, fa qala, sai manzo Allah ya ce musu, iqbalul bushra ya ahlal Yaman, ku karbi albishirin da nazo da shi, ya ku mutanen Yaman. Iz lam yaqbaluha banu Tamim, saboda banu Tamim ba su karba ba. Kazu suka ce, kad kabilna ya rasulullah, mun karbi albishirin da kazo da shi daga wajen Allah, ya kai manzon Allah. Suka ce, ji'ina ka nas'aluka an hadha al-amr, mun riga mun karbi addinin musulunci, mun zo ne saboda mu maka tambaya game da al'amarin addini. Kada sai manzon Allah ya ce, kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu, tun farko Allah ya kasance lokacin da babu komi tare da shi. Kaga manzon Allah ya fara musu magana akan farkon halitta. Don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya saka wannan hadisin kita a cikin kitabu Bad'il Khalqi. Akwai sashin da al-Imam al-Bukhari ya ware saboda bayani game da yanda farkon halittar Allah ta kasance. Annabi ya ce musu, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu, Allah ya kasance kuma babu komi tare da shi. Wato Allah ya kasance a lokacin da babu komi tare da shi, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana arshuhu 'ala al-ma'i, kuma al'arshin sa ya kasance yana kan ruwa. Wa kataba fi dhikri kull shay'in, Allah ya rubuta cikin lauhil mahfuz duk abin da zai halitta. To sannan, wa khalaqa as-samawati wal arda, sai Allah ya halicce sammai da ƙasa. Kaga wannan hadisin yana tabbatar mana lallai Allah yana da al'arshi. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma waɗannan mutanen Yaman wato tarihin halittar Allah subhanahu wata'ala, ana cikin haka Imran bin Hussein yace, fanada munadin, sai wani mai kira ya kira ni, ya kai dan Hussein, zahaban naka, suka aita guwa ka ta tsinke ta gudu. Sai na ce, to ai zama bai kama ni ba. Yana cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, fan talaqtu, sai na fita, fa idha hiya yaqta'u duna hasara, na fita don in kama taguwar tawa, ina, sai ya zama ta yi nisa, hangenta nake, ina gudu tana gudu. Saboda kafin ya dawo, manzon Allah ya gama bayanin da zai yi wa mutanen Yaman. Kaga Imran bin Hussein bai ji ƙarshen bayanin manzon Allah ba. Shine Imran bin Hussein ya ce, fa wallahi na rantse da Allah, lawajittu anni kuntu taraktuha, na so a ce ina ma da aka ce min taguwa ta gudu, in kyale ta kawai ta yi tafiyar ta. Saboda rashin jin ƙarshen maganar manzon Allah din nan yana damuna. Da ya tsaya, da ya ji me manzon Allah ya faɗa ƙarshe, amma da iyakan abin da ya ji, ya tabbatar mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da al'arshi, kuma al'arshinsa yana kan ruwa. Hadisi ya tabbata, sannan ayar al-Qur'ani ta kawo. Don haka sai Iblis sai ya zama yana kwaikwayon Allah subhanahu wa ta'ala. ya zama shi ma yana da al'arshinsa yana tsorawa a kan ruwa. Allah ya ce ma Iblis, ka fita daga nan daga ita aljanna, fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha, ba zai taba yiwuwa gare ka ka zauna ciki kana mai girman kai ba. Fakhruj innaka min as-sagirin, sai ka fita kana cikin masu kaskanci, ai min al-azallin, kana cikin waɗanda Allah ya kaskanta. Saboda haka wannan ya nuna cewa, inji al-Imam al-Qurtubi, duk wanda ya saba ma Allah to labudda wannan mutumin sai ya samu kaskanci, duk wanda ya saba ma Allah to sai ya samu kaskanci, ko dai a duniya ko a lahira. Allah ka tsare mu. Saboda shedan ya saba umarnin Allah, sai Allah madaukake ya ce innaka minas sabirin, kana cikin makaskanta. Kuma akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ila dhullu was-sagaru ala man khalafa amri. Wato Allah ya ce ni ma Allah ya saka kaskanci da wulakanci akan duk wanda ya saba umarnina. Saboda haka duk wanda ya saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam to labudda zai kasance yana tare da kaskanci da kuma wulakanci. Anan babu shakka muna samun fahimta cewa girman kai yana da hadari, wanda shine yana daga cikin darussan da Allah ke karantar da mu. Me ya hana Iblis yayi sujuda ga Annabi Adam alaihi salam? Girman kai. To don haka Allah ya ce ka fita kana cikin masu kaskanci, girman kansa din ya bashi daukaka ko kuwa ya bashi akasin haka. Saboda haka malamai suka ce duk mutumin da ya zama mai girman kai ne to bai cimma burinsa ma a rayuwa. Idan girman kanka saboda ka samu daukaka ne, ba za ka samu ba sai dai kaskanci. Duk mutumin da ya rike girman kai to ba zai samu daukaka ba sai dai kaskanta. Saboda haka za ka samu cikin Alkur'ani wurare da yawa, innal ladzina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighihi. Kaga Allah ya ce babu komai cikin kirazansu face girman kai, sannan ba za su cimma muradinsu ba, ba za su cimma burinsu ba. Wata ayar kuma a suratul A'raf wanda tana nan gaba muna zuwa insha Allah, Allah ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq, zan karkatar da ayoyina ga waɗanda suke girman kai a duniya, wato waɗanda suke girman kai ba za su iya karɓan gaskiya ba. Duk mutumin da ya zama yana da girman kai to ƙarshen ta halaka, Allah ya kare mu, wato ƙarshen sa zai zama halaka. Shi yasa Allah ya ce wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu an hagatili. Menene Allah madaukaki yace mana? Yace qala fa anzirni,
qala anzirni ila yawmi yub'athun.
Qala sai Iblis yace anzirni ila yawmi yub'athun. Kaga lala tabbatan tadewa ga Iblis, maimakon ya nemi gafaran Allah tunda yayi laifi, sai yace a'a, tunda dai abin ya kai ga an kore ni daga aljanna, anzirni ila yawmi yub'athun, ina roƙonka ka jinkirta ma rayuwata, kar a karɓi raina ila yawmi yub'athuna, har zuwa ranar da ake tada su daga kaburbura, har zuwa ranar da ake tada mutanen nan daga kaburburan su, wato kada a karɓi raina. Qala sai Allah madaukaki ya ce
qala innaka minal munzirin.
Allah subhanahu wataala ya ce innaka minal munzirin, lallai kai Iblis kana cikin waɗanda ake jinkirta ma. Ashe akwai waɗanda Allah yake jinkirta musu ba zai karɓi ransu ba har zuwa ƙarshen duniya. Allah ya amshi addu'ar Iblis duk da cewa ya saba mishi, duk da cewa Iblis ya saba masa, amma ya roki Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa masa, ya ce ya sa shi cikin waɗanda ake jinkirtawa, amma shi Iblis abinda yake so shi ne Allah ya jinkirta masa ba wai zuwa ƙarshen duniya kawai ba, zuwa farkon lahira. Farkon lahira shi ne duniyar ta riga ta zo ƙarshe, mutane sun halaka ko masu halaka sun halaka, sannan lokacin da za a tashi kaburbura ya zama mutane sun tashi sun taras da Iblis bai mutu ba. Kaga nan ma mugunta ne, saboda idan mutane sun tashi a lahira kaga za su taras da shi yana nan yana jira su ya hana su isa ga aljanna. Yace yasa yace anzirni ila yawmi yub'athuna, ka jinkirta min zuwa ranar da ake tada su. A nan suratul A'raf Allah ya ce ya jinkirta masa, amma bai gaya mana cewa zuwa wannan ranan ba, la ba zuwa ranan ba ne. Kamar misali a suratul Hijri aya ta 38 Allah yace ila yawmil waqtil ma'lum, Allah ya jinkirta maka zuwa ga lokaci sananne. Wanne ne sanannen lokaci? Shine lokacin karewan duniya, shine lokacin annafkatul ula, lokacin da za a yi busan kaho na farko. Hina yamutul khalqu kulluhum, lokacin da halittun Allah suke mutuwa gaba ɗayan su. Kaga Allah ya jinkirta masa zuwa ƙarshen duniya ne, ba farkon lahira ba, domin sai duniyar ta kare kafin nan za a je ga farkon lahira. Shi yana neman a jinkirta masa zuwa farkon lahira. Allah subhanahu wataala yace a'a, ya jinkirta masa ila yaumil waqtil ma'lum, zuwa ga rana na lokaci da aka sani shine ranar ƙarshen duniya. Ibn Hajar al-Asqalani a Fathul Bari mujallal na 6 shafi na 446 yace huma nafqatan faqat, abinda ya inganta a aqidat ahlus sunna, abinda hujja ta tabbatar, busan kaho guda biyu ne, shine abinda ya tabbata. Fal ula, busa na farko da za a yi, yamutu biha kullu man kana hayyan, duk wanda ya zama yana da rai to zai mutu, duk wanda yake da rai zai mutu. Wa yughsha ala man lam yamut mimman istasna Allah, wadancan da Allah ya kebe su, wadancan da Allah madaukake ya kebe su, suma za su suma. Wa thaniya, yace busa ta biyu, ya'ishu biha man mata wa yufiqu biha man gushi alai, akwai wadanda har abada ba za su mutu ba, amma ko su din ma Allah zai sumar da su. To idan aka yi busa na biyu lokacin, kuma waɗanda suka mutu za su tashi, waɗanda suka suman za su farfado. Wannan ya samu dalilai da yawa, babu shakka a cikin Alkur'ani. Kamar yadda Allah yake cewa suratul Zumar, wa nufiha fi suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Kaga wannan ya nuna cewa idan aka yi busa na farko, akwai waɗanda ba za su mutu ba, illa man sha Allah. Sannan sai Allah subhanahu wata'ala yace thumma nufiha fihi ukhra, sannan za a sake busa cikin kaho. Fa idza hum qiyamun yanzurun, sai ga mutane sun mimmike suna jiran, wato suna kallon hukuncin Allah subhanahu wataala. Anan malamai babu shakka sun yadda da cewa akwai waɗanda ba su mutuwa idan aka yi busa cikin kaho. Shedan yana roƙon Allah ya sa shi a cikin su, Allah ya ki, Allah subhanahu wataala ya ki sa shi a cikin waɗannan. Su waye waɗanda ba su mutuwa din nan? Ana cewa mala’ika Jibrilu, Mika’ilu, mala’ikan mutuwa, mala’ika Israfil. In ka duba littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da ake kira Kitabur Ruh, shafi na 50, haka nan Fathul Bari mujallal 6 shafin 371, ana haɗawa da waɗanda ke ɗaukan al’arshi, domin akwai mala’iku masu ɗaukan al’arshi. To waɗannan, fahimta ta farko ita ce waɗannan su ne waɗanda Allah bai karɓi rayukansu idan an yi busan kaho na fari. To duk da cewa babu wata hujja da ta ayyana cewa mala’ika Jibrilu, Mika’il, Israfil, malakul mauti, hadisin da ya zo da maganar bai inganta ba, saboda haka babu wata hujja ingantacciya illa dai akwai wannan fahimta. Na biyu ita ce fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal da wasu malamai kamar malaman hadisi da yawa, hatta Ibn Taymiyya. In ka duba Majmu'u Fatawa mujallal na 4 shafin 261 da littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Kitabur Ruh. Wa amma al-istithna'u fa huwa mutanawilun liman fil janna. Ibn Taymiyya yace da aka ce idan aka yi busa cikin kaho, kowa zai mutu, waɗanda ke da rai, illa man sha Allah. Su waye Allah yake nufi da cewa ba za su mutu nan ba? Ibn Taymiyya yace waɗanda ke cikin aljanna, domin akwai mata a cikin aljanna, yanzu haka akwai aljanna, tuntuni Allah madaukaki ya riga ya halicce ta. Allah ya halicci aljanna tuntuni, kuma ya riga ya yi halittar mazaunanta. Akwai mata a cikin aljanna, sannan akwai masu hidimomi a cikin aljanna, akwai halittu a cikin aljanna, kamar akwai dabbobi waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana dabbobin ni'ima, ita ma wuta fa, akwai wasu halittu a cikinta. Saboda haka idan aka yi busa cikin kaho, tunda an ce abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin wannan wato aya, yana cewa wa nufiha fi suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi, kaga ya nuna cewa sama da ƙasa duk wanda ke ciki zai mutu, amma banda waɗanda ke cikin aljanna, saboda su Allah tabaraka wataala ya riga ya keɓanta su. Me ya dalili? Ibn Taymiyya ya ce fa innal jannata laysa fiha mautun, ita aljanna babu mutuwa a cikinta. Saboda haka idan an ce an yi busa cikin kaho, kowa ya mutu banda waɗanda ke cikin aljanna. wa mutanawilun li ghayrihim, amma kuma yana iya samun wasu, su dai na aljanna ba za su mutu ba. Idan akwai littafi na al-Imam al-Qurtubi da ake kira mai sahibul mufhim lima ashkala min tarkhis kitab muslim, shine al-Imam Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Qurtubi, yana da littafin da yake yayi rubuta akan tashin kiyama, yana da littafin da ya rubuta akan tashin kiyama, ya saka hujjoji da dama na malamai akan suwaye ba su mutuwa idan aka yi busa cikin kaho, babu shakka yan aljanna suna ciki. Allah tabaraka wa ta'ala yace la yadukuna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula, wanda ya riga ya mutu shi ma ba zai sake wata mutuwa ba, saboda idan mutun ya mutu aka yi busan kaho, busan da za a yi nan ba zai sake yin mutuwa ba, ba zai sake mutuwa ba, tunda Allah madaukaki yace ba a dandana mutuwa sau biyu. La yadukuna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula, al-tafsir at-tazkira na al-Imam al-Qurtubi bi ahwal al-mauta, da kuma littafin Ibn Taymiyyah Majmu' Fatawa mujallal 4 shafi na 261, an tabbatar da cewa waɗanda hujja ta ayyana ba za su mutu ba su ne matattu, wanda ya riga ya mutu idan an yi busa cikin kaho ba zai mutu ba, wanda ke cikin aljanna ba zai mutu ba, saboda haka waɗannan halittu na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tabbatar da hujja a kansu cewa su ba sa mutuwa, amma banda su babu wata hujja ingantacciya kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a littafinsa at-tazkira, yace wala yumkin al-jazm bi kulli ma istasnahu Allah fa inna Allah atlaqa fi kitabi, bai yuwa ka tabbatar da wani ka ce ga wannan shine wanda Allah yake magana akan ba zai mutu ba, saboda Allah ya sake maganarsa a littafinsa. Ibn Kathir yace abinda aya take nuna mana iblis la'anahu Allah hayyun al-ana, tunda Allah madaukaki yace innaka minal munzirin, kana cikin waɗanda ake jinkirta musu, kaga ya nuna cewa iblis yana da rai har zuwa yanzu ba zai mutu ba sai a ƙarshen duniya. Munzarun ila yawmil qiyamati bi nassil qur'an, Allah ya jinkirta ma iblis ba zai karɓi ransa ba har zuwa ranar kiyama, nassi na alqur'ani wato hujja ta tabbata cikin alqur'ani. Ibn Kathir yace walahu arshun ala wajhi al-bahri, yana da gadan mulki, yana da karagar mulki akan teku, wa huwa jalisun alayhi, yana zaunawa a kansa, wa yab'athu sarayahu, sannan ya tura sojojinsa sassan duniya, yulquna bainan nasi sharra wal fitan, za su rika tafiya suna jefa sharri da fitintinu tsakanin mutane. Wannan yana cikin al-bidayatu wan nihaya, littafin tarihi mujallal na farko shafi na 128. Wato lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya jinkirta ma iblis tunda iblis ya roke shi, to amma kar mu manta Allah madaukaki ya gaya mana duk makircin shaydan innaka yadda shaytani kana da'ifa, duk makircin shaydan yana da rauni, in dai kai riko da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai maka kariya. Me yace gaba?
Ala fa bima aghwa sani la aqudan لهم صراطك المستقيم.
قال تيبليس يتي فبما أغويتني إنا توصلي دا جرمنك, يلا كما دوكا دا إنا رنسوا دا جرمنك واتو بوايرك, فبما أغويتني بوايرك دا هركا إيا حلقت دني, دومين الله يا بواي إبليس دا هريا إيا حلقاشي, kaga kenan iblis bai gagari Allah ba, saboda haka sai iblis yana tawassuli da buwayar ta Allah, kaga hikima, domin da yake fa bima aghwaytani a suratu Sad ya fito da ainihin kalmar da ya fada suratu Sad aya ta 83, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, amma anan fa qala fa bima aghwaytani, abinda yake nufi ya Allah ina tawassuli da buwayarka tunda har ka iya rinjayata wato ka buwaye ni har na halaka, to ina tawassuli da wannan buwayar taka, la ughwiyannahum ajma'in, lalle sai na halaka mutane baki ɗayan su, a can kenan yace illa ibadaka minhumul mukhlasin, nan kuma yace la aqudanna lahum siratakal mustaqim, zan tsuguna musu a tafarkin ka din nan madaidaici, tunda kana da tafarki madaidaici ni kuwa zan je in tsuguna ina jira su biyo, duk wanda ya zo wucewa zai tarar da ni, kaga alƙawarin da ya ma Allah kenan shedan bai samu damar batar da dan adam ba sai da ikon Allah Allah ya samu gani saboda haka sai da ya roki Allah Allah ya bashi dama kaga da farko ya roki Allah a jinkirta masa kuma Allah ya bashi dama sannan ya nemi yayi tawassuli da buwayar Allah kafin nan ya tabbatar da cewa zai iya batar da dan adam la'aqudanna lahum siratakal mustaqim lallai zan tsuguna musu a tafarkin kan nan madaidaici zan tsuguna akan wannan tafarkin naka duk mutumin da yazo wucewa zai tarzani sai nayi kokarin batar da shi akwai hadisin sabra bin abi fakih wanda yace yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ash-shaytana ka'ada li ibni adam bi aturuqihi shi shaytan ya tsuguna ma dan adam a dukkan hanyoyinsa wato duk wata hanya ta dan adam akwai shaytan yana nan ya tsuguna yana jiran ka kowace hanya ta dan adam akwai shaytan yana nan ya tsuguna yana jiran ka sai ya batar da kai hadisin yana sahih sunan nasa'i hadisin 3134 saboda haka ibnu al-qayyim al-jawziyya al-litafin at-tibyan fi aqsam al-quran shafin 265 yace daga cikin hanyoyi waɗanda shaytan yake bi ya batar da dan adam hanya mafi sauki wanda yafi cin nasara ba tare da ya wahala ba ita ce hanyar fushi wannan ta fi sauki gare shi saboda manzon Allah ya karantar da mu hanyoyin da shaytan yake bi ya batar da mu ibn al-qayyim al-jawziyya yace amma al-qababu fa huwa gaulul aqli yaghtaluhu kama yaghtalu dhibu sha idan dan adam ya zama ya fusata to yana zama mai sauki wajen farautar iblis kamar yanda akuya za ta bayyana gaban zaki domin idan dabban daji ne tana da gudu za a ce za a dade kafin zaki ya kama amma akuya fa kaga gudun ta ga zaki abu ne wanda ke gagara saboda haka idan dan adam ya fusata idan dan adam ya fusata ibnu kamil jawziya yace to yana da sauki shedan yayi farautar sa saboda haka yasa hali na fushi ya zama hali ne da dan adam yakan iya rabuwa da hankalinsa wa a'zamu ma yaftarisuhu shaytan inda ghadabihi wa shahawatihi a lokuta guda biyu lokacin da ka fusata da lokacin da kake sha'awa idan kana da sha'awa to lokacin shaytan yana samun sauki wajen farautanka haka ne lokacin fushi amma yace wa idza kana hirsuhu inma huwa ala ma yanfa'uhu idan ya zama kokarinka a rayuwarka shine ne ma abin da zai amfane ka kawai hasaduhu munafasatun fil khair idan ma an same ka da hasada to kana hasada ne saboda wajen rige-rige akan aikin alkhairi ba aiki na sharri ba wa ghadabuhu lillahi ala a'da'ihi idan ma aka samu ka fusata kai fushi ne saboda an saba dokan Allah wa shahwatuhu idan ya zama kana da sha'awa musta'mila fi ma ubiha lahu sha'awarka ba ta haram bace sha'awarka ta aure ne wato idan ma har sha'awa ta same ka to sha'awar kana yin ta ne ta hanyar Allah wa auna lahu ala ma umira bihi yace to wannan dake da irin waɗannan siffofi lam tagurruhu hadhihi al-arba'a ko da shaytan yayi kokarin farautar ka ba zai iya nasara ba inji ibnu qayyim al-jawziyya Allah ya samu gani saboda haka shaytan ya tsuguna ma dan adam a dukkan hanyoyinsa kamar yadda ya yi ma Allah alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin jabir yana cewa inna ash-shaytana yahburu ahadakum inda kulli shay'in min sha'alihi shaytan yana halartan dayan ku a lokacin komi duk abin da zaka yi matukar shaytan yana bukata yana da riba ciki to sai ya zo hatta yahburahu inda ta'amihi har lokacin abinci shaytan zai zo shaytan zai taho lokacin da kake cin abinci manzon Allah yace fa idza saqatat min ahadikum al-luqma falyumit ma kana min azal idan ya zama kana cin abinci sai loma guda ta fadi to wannan loma ka kawar da kazantan dake jiki summa la yakul haka ci kar ka kyale ma shaytan ya samu rabo a cikin abincin wala yad'u hali shaytan wato manzon Allah yana karantar da mu kar mu yadda mu sake mu ba ma shaytan kafa komi kankanta domin idan kana cin abinci ya zama loma guda ce ta fadi kamar mai cin shinkafa ai da wuya ka gama ci ma a samu wani bai watsi a kasa ba idan mutum yana sauri to ina anan manzon Allah yana nuna cewa duk da cewar na kwanon ya ishe ka amma kar ka bar wanda ya zube dan kar ma shaytan ya ci riba wato kar ka kyale ma shaytan ya samu kafa a tare da kai manzon Allah yace fa idza faraga falyalq asabi'ahu idan ka gama cin abincin ka lashe hannuwa yatsunka kafin ka wanke wato yana manzon Allah yake fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunu albaraka, dan baka san ina albarkan zai kasance ba. Nan ma manzon Allah yana so kada ka bar ma shedan wani rabo a jikin yatsunka saboda ka ci abinci. Hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 2033. Shi ne Imam Nawawi ya ce hadisin yana karantar da mu annahum ya'kuluna shaytan da jama'arsa suna cin abinci. Saboda manzon Allah ya ce kar ka kyale ma shaytan wala yada halish shaytan, kar ka kyale ma shaytan. Shaytan yana cin abinci, yana shan abin sha. Shaytan yana cin abinci, yana shan abin sha bisa ga waɗannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me yace ma Allah tabaraka wa ta'ala?
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
ثم لآتينهم من بين أيديهم سنن ناي الكوري زنجي ومتاني تقبنسو واتو تقبنسو شيني زن يقو كريم ربسو دا دونيا duniyarka shedan sai ya bata ta wa min khalfihim zan je musu ta bayan su wato ta lahira su kenan wa an aymanihim zan je musu ta daman su yani hasanatuhum abinda ya shafi ayyukan ibada duk wani aikin da zakai ka samu alkhairi shedan sai ya shiga wa an shama'ilihim ta hagun su yani sayyi'atihim aikin laifi shedan ba zai rabu da kai ba wala tajidu aktsarahum shakirin sannan ba zaka samu mafi yawan mutane masu godiya gare ka ba ba za ka samu mafi yawan mutane masu godiya ne gare ka ba. Kaga shaitan ya sha da mara lalle sai ya batar da dan adam. Me ake nufi da godiya ga Allah subhanahu wataala? Godiya ga Allah yana zuwa ne akan abubuwa guda uku, kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa a cikin Madarijus Salikin mujallal bishafin 239. Godiya ga Allah tana zuwa akan abubuwa guda uku. Na farkon su ma'rifatun ni'ma, ka san wannan ni'imar da ka samu. Ni'imar da ka samu, misali ka samu kuɗi, to ka yadda wannan kuɗin da ka samu ba ƙarfinka ba ne, Allah ne ya baka. Ka jingina wannan ni'ima ga Allah subhanahu wa ta'ala, wannan ya nuna ka yi ma Allah godiya. Amma idan ka ɗauka dukiyar da ka samu ƙarfinka ne, dabararka ce ko mulkin da ka samu ƙarfinka ne, dabararka ne, to ko da ka ce Allah na gode, a'a, baka yi wa Allah godiya ba. Dole sai ka mayar da al'amarin wannan ni'ima ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatun ni'ima, ka san ni'imar da ka samu daga Allah ne. Wannan shine abu na farko. Na biyu, wannan ni'imar ya zama ka karɓe ta, karɓan da za ka yi ya zama ya dace da umarnin Allah da manzonsa. Idan Allah ya baka dukiya, da farko ka yarda Allah ne ya baka dukiyar. Na biyu, godiyarka ga Allah game da wannan ni'ima shine kada ka rabu da wannan dukiya face ta hanyar da Allah ya yarda da ita. Saboda ka sai hanyoyin da Allah ya ce a sarrafa dukiya, waɗannan hanyoyin ne za ka fitar da wannan dukiyar da Allah ya baka. To ka yi ma Allah godiya. Sannan na ƙarshen su as-sana'u biha, ka yi iƙirari da bakinka ka gaya ma Allah lallai ka gode masa shi ya baka. Kaga kenan godiya tana zuwa mataki guda uku. Ka san Allah ne ya baka, ka yi amfani da dukiyar ta wajen hanyar da Allah ya yarda da ita. Sannan na uku, ka yi ma Allah godiya. Shaitan yake cewa wala tajidu, yake summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum shakirin. Wala tajidu aktsarahum shakirin, ba za ka samu mafi yawan mutane masu godiya ne gare ka ba. Allah ka saba mu bane. Me yace masa?
Qala khuruj minha madhuman madhura, لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
قال سيدنا الله يجي مثلا اخرج منها سيك في تدق الجنة. اخرج منها يعني من الجنة. كفي تدق الجنة مزموما مزؤوما يعني معيبا. كان مئيب مدهورا. Sannan kana wanda aka la'ance shi, wato wanda aka nisantar da shi, al-mub'adu al-matrud, wanda aka kore shi aka nisantar da shi daga rahamar Allah. Laman tabi'aka minhum, lalle wanda ya bi ka daga cikin su mutanen, la'amla anna jahannama minkum ajma'in, lalle na yi alkawari sai na cika wutan jahannama da ku ɗin baki ɗayanku. Allah ka tsare ku. Saboda haka yasa kullum akwai bukatar mutum ya rika yin addu'a kamar yadda Abdullah bin Umar ya bada labari lam yakun rasulullah yad'u hadhihi da'awati hina yusbihu wa hina yumsi akwai addu'ar da manzon Allah baya barin ta kowace rana safe da yamma Abdullah bin Umar ya ce akwai addu'ar da manzon Allah bai barin ta a kowace rana safe da yamma اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر أوراتي وآمن روآتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك اللهم أن أغتال من تحتي حديث ينا صحيح سنن ابن ماجة حديث ندبوك دليدي لإشرين لكما صحيح ترقيب حديث ندري شداد همسن ترى wato kullun ka rika yin addu'a Allah ya tsare ka ta gabanka da bayanka samanka da kasanka manzon Allah bai barin wannan addu'a kullun ka rika roƙon Allah saboda baka san ta inda shedan zai taho maka ba idan ya taho ma ta gaba bai ci nasara ba kar ka dauka ya fasa la zai zo ta baya in ta bayan ma bai ci nasara ba bai bari ba sai zo ta dama saboda haka babu wanda ake cewa ya tsira sai wanda ya tsira da imaninsa wanda ya mutu tare da imaninsa shine wanda za a ce ya tsira daga tarko na shedan Allah ka samu iya tsallakewa waya adam
waya adam sumanta wa zawjuka aljannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin
waya adam sai Allah ya kira annabi adam alaihi salam to ya kai adam uskun anta wa zawjuka aljanna da kai da matarka ku zauna a aljanna saboda haka ittifaqan ji ibnu taymiya a majmu'u fatawa mujallal na hudu shafin 347 yace aljannatu allati askanaha adam wa zawjatuhu inda salafil umma wa ahli sunnati wal jamaa hiya jannatul khuld wannan aljannar da Allah ya ce ma annabi Adam ka zauna kai da matanka ita ce gidan aljannar da muke ta gwagwarmayar mu samu a ranar kiyama saboda haka annabi Adam ya shiga aljanna wannan aljannan da muke ta kokarin mu ne ma ita ce Allah madaukake ya zaunar da shi Allah ya saka shi a cikin aljanna da shi da matarsa kuma ya ce musu fakula min haythu shi'tuma ku ci duk abin da kuka ga dama ta inda kuka ga dama min haythu shi'tuma ta inda kuka ga dama wato duk abin da ke cikin aljanna Allah ya halatta muku amma sai dai abu sai tak wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kada ku kusanci wannan itaciya wannan bishiya idan kun kusance ta to za ku zama cikin azalumai ka duba inda Allah ke jarabta bawa Allah yana jarabawa ga bawa idan aka ce za a kwatanta ni'imar aljanna akwai wata ni'ima ta duniya da za a samu wanda ta yi kama da ita babu duniyar gaba ɗayanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'imar ta bata wuce wurin rataye dorina a gidan aljanna ba to bare aljannar gaba ɗayanta Allah ya ce ma annabi Adam da Hawwa ku je ku ci duk abin da kuka ga dama amma bishiya ɗaya tak to ko a nan duniya ne aka ce an baka duk ɗan icen da ke duniya ka ci amma banda dan ice guda daya kaga wannan ba karamar ni'ima bace ta Allah dan ice guda daya Allah madaukake ya hana su sannan lokacin da Allah ya hana su yace wala taqraba kada ma kusanta wannan shine abinda Allah ke wato jan hankalin mu akai annahyu an qurbi shay'i ablagu min annahyi anhu idan aka ce kar ma ka kusanta wato kar ma ka ci shi yasa Allah yake cewa tilka hududullah fala taqrabuha Allah baya son ka kusanci dokansa iyakarsa abinda Allah ya hana to ka bari abinda Allah ya hana kai kokari ka bari a littafin tafsirul almanar Muhammad Rashid mujallal da takwas shafin 307 yace wannan kamar yadda kaji Allah ya faɗa ma annabi Adam alaihi salam ta'arifu shajara ka ta'riful janna wa hiya musharun ilaiha fil ayati بما يعين شخصها ولم يبين في القران نوعها ولا وصفها اشكن القران باب عند الله يبين وجه بشياتي يا صفنتا الله بي فدا با duk cikin alqur'ani babu inda Allah ya fada kuma a cikin hadisan manzon Allah babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga bishiyan nan da annabi Adam alaihi salam aka ce kare ce, saboda haka kai kokarin fassarawan babu dalili akai. Allah ya hana annabi Adam ya ci bishi dan ice daya a cikin aljanna shine kadai, yace masa in kun ci wannan dan icen fa takuna minaz zalimin, za ku zama cikin azalimai. Me ya faru?
فَوَصَّى لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيَبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.
فوسوس لهما الشيطان, شيطان يمسو رأى من وسواسي ينا دا معنى مفادي شيطان يمسو رأى ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما دن ينونا مسو أبين دا أكفو يمسنا الأورس. وقال ينا تيمسو ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة, أي محل تيمكو بهذا كتيم وانا بشيابا إلا أن تكون ملكين فاشي دون كذا كزما ملائكو أو تكون من الخالدين فوق كتن شيء تكيب ما سود وما الجنة. كاغا النبي آدم يجد أن زمن سال الجنة, ثم ذاك هنا ما سو أشي يا سامو دليل إن ذي الجنة نزل دوما أشكين تباب في تدش يبلش شيء أي باب أبين ذي سا الله يهدا كتشم ونتن إيشن فاشي إذا كنتي ذاك سامو ريبا إن كنتي ونتن إيشي تفضل كزما ملائكو sa ko ko za ku zama cikin masu dawwama a aljanna. Inda aka samu sabani tsakanin malamai shine mun karanta a baya, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma iblis fahbitu minha, ka fita daga aljanna. Allah madaukaki ya gaya masa ya fita daga aljanna, fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-sabirin. To tunda an kori iblis daga aljanna, kai aka yi kuma iblis ya samu hanyar da ya shiga aljanna. Kaya aka yi iblis ya samu hanyar da ya shiga aljanna, yaje yayi waswasi ga annabi Adam da Hawwa'u, yayi magana da su, ya gaya musu ga abin da yake fahimta. Ai Allah ya hana su cin wannan dan bishiyar ne saboda kada su zama mala'iku, ko kuma kada su zama cikin waɗanda za su dawwama a cikin aljanna. Wa qasamahuma inni lakuma,
wa qasamahuma inni lakuma la minan
wa qasamahuma, kuma ya musu rantsuwa inni lakuma, yana ce musu ni gare ku laminan nasihin, ina cikin masu nasiha. Wato shedan ke gani yana cikin masu nasiha ga annabi Adam alaihi salam da kuma Hawwa. Al-Imam al-Qurtubi a tafsirinsa yana fassara wannan aya, yace Abdullah ibn Abbas da Abdullah ibn Mas'ud da jumhurul a'imma akasarin malaman sunna suna fassara cewa agawahuma mushafaha, shedan ya rude annabi Adam, wato iblis ya rude annabi Adam da Hawwa'u ta magana baka da baka, ta magana bakinsa da bakinsa. Wa dalilu zalika, me yasa aka ce yayi magana baki da baki da iblis, ba wai takar zuciya ba, saboda shedan yana iya sa maka waswasi a zuciya. Fa waswasa lahumu, waswasi yana iya zuwa na zuciya, amma waswasi bai tsaya ga zuciya ba, waswasi yana zuwa magana ta baki idan an zo daidai kunnanka ya zama ana maka rada, to shi ma waswasi ne. Me ya dalilin da yasa Abdullah ibn Abbas da Abdullah ibn Mas'ud suka ce ba wai sakar zuciya bane iblis ya yi ma annabi Adam alaihi salam, magana ce yayi baki da baki saboda wannan gurin. Wa qasamahuma, iblis ya musu rantsuwa, inni lakuma laminan nasihin, lalle ne ina cikin masu nasiha gare ku. Idan sakar zuciya ne ba za a samu rantsuwa ba. Kaga magana ce baki da baki kenan, sun yi magana baki da baki, har ma iblis yake rantse musu, yake musu rantsuwa da Allah. To shi mutumin kwarai ko da ma da zaran ya ji rantsuwa sai ya yarda, mutumin kwarai da zaran ya ji rantsuwa sai ya yarda. Saboda haka Imam al-Qurtubi yace al-muqasama zahiruha al-mushafaha, idan aka ce an yi rantsuwa to zahiri baki da baki ne, cewa iblis ya samu damar isa ga annabi Adam bayan an kore shi daga aljanna. Babu shakka malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa akai. Akwai waɗanda ke cewa ai iblis ya yi amfani da macijiya ne, kamar yadda Muhammad al-Amin al-Shankiti yake faɗa a tafsirin Abwa'ul Bayan mujallal shafin 111. yace al-mufassiruna yadhkurun fi dhalika qissat al-hayya ya akai iblis ya samu isa ga annabi adam da yake cikin aljanna tunda shi an kore shi sai malaman tafsiri suna amfani da labarin wata macijiya wa annahu dakhala fiha iblis yayyarjejeniya da wata macijiya ya shiga cikin wannan macijiyan fa adkhalat fil janna ita macijiyan sai ta shigar da shi aljanna kaga iblis ya shiga jikin maciji kuma ya shiga aljanna wal mala'ikatu muwakkaluna biha la yashuruna bidhalika mala'iku masu tsaron aljanna fa idan sun ga maciji yazo zai wuce tunda ba hana shi akai ba ba za su dauka iblis yana tare da shi ba da ya kawo labarin yana da tsawon gaske cewa maciji shine wanda ya kai iblis cikin aljanna ya isa ga annabi adam da hawwa shine Muhammadu al-Amin al-Shankiti yace wa kullu zalika min al-Isra'iliyat wannan duka labari ne da aka dauko daga littafin Banu Isra'il domin idan Kirista suna bada labarin zaman annabi Adam da Hawwa a cikin aljanna zaka ga maciji a gefe kaga daga littafin su ne aka dauko sai ana fassara ayoyin al-Qur'ani da shi wal waqi'u annahu la ishkala bi dhalik amma ta sashin musulunci fa babu hujja da ta nuna cewar maciji ne Iblis yayi amfani da shi ta wajen shiga aljanna kafin ya samu rudan annabi Adam alayhi salam. Kuma sannan ba abin mamaki bane dan Iblis ya samu damar isa ga annabi Adam a cikin aljanna. Ba abin mamaki bane. Me dalili? Saboda ai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa Allah ya ba ma Iblis ikon shiga masallaci. Wanda yazo cikin hadisai da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza nudiya lis salati adbara shaytan hatta la yasma al azan idan an yi kiran sallah shaytan sai ya juya ya gudu saboda kada ya ji kiran sallah fa idza qubiya al azan akbar ta an gama kiran sallah fa shaytan sai ya dawo fa idza suwiba biha adbara idan akai iqama sai shaytan ya juya fa idza qubiya taswibu akbar idan an gama iqama sai shaytan ya dawo kiran sallah ya kori shedan ikama ta kori shedan amma sallar kanta fa ba ta kori shedan saboda ka sai ya shigo masallaci manzon Allah yace hatta yaqtira bainal mar'i wa nafsihi har dai ya ringa sa tunani tsakanin mutun da ransa yana saka mar maganganu daban-daban hadisin yana sahihul bukhari kitabu sahawi da kuma sahihu muslim kitabul masaji tunda iblis ya iya samun damar shiga masallaci kuma masallatan nan ko ina ne hatta Ka'aba Iblis yana da damar ya shiga ko ina to idan aka ce Iblis ya samu damar isa ga zuciyar Annabi Adam a aljanna wannan ba abin mamaki bane musamman saboda ya zama jarabawa gare shi mai Allah mu dauke shi a gaba
fadallahuma bi ghurur salam ما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
الله سبحانه وتعالى يقول فدلاهما بغرور فتوسي توكد سودك الجنة يتوكد سودك الجنة ترود تدليل رودا سودي غرهما باليمين جاء عبد الله بن عباس يا رودي سودا رنسوا دعاك إذا باب كيوم سين يويت رنسوا وكان يظن ادم انه لا يحلف احد بالله كاذبا شي النبي ادم yana tamanin mutum ba zai taba iya rantsuwa da Allah a halin ƙarya ba shi ko ya rantsa da Allah don haka sai ya gaskanta falamma zaqa ash-shajara lokacin da suka dandana wannan bishiyar badat lahumu sawatuhuma sai al-awrasu tabayyana gare su wannan shine asalin wato ainihin abinda Allah yake son ya gina tafsirin suratul a'raf akan ta sun dandana bishiya daga lokacin albarkan da Allah ya marayuwarsu garkuwar da Allah ya ba su kariyan da Allah ya ba su rufin asirin da ya ba su karamar da ya ba su duk sai tawargaje daga ranar da suka saba ma Allah suka shiga wahala wannan shine masomin karatun suratul a'raf falamma zaka shajarata badat lahumu sawatuhuma, lokacin da suka dantsan bishiyar nan sai al'aura su ta bayyana gare su. Akwai bayanin cewa a da ba su ganin al'auran juna, ba su ganin al'auran juna saboda me? Saboda Allah subhanahu wataala ya musu sutura da haske. La yara haza auratu hazihi wa la hazihi aurata haza, wato wannan bai ganin al'auran wannan, wannan bai ganin na wannan. Ibn Kathir ya inganta ainihin hadisin a tafsirinsa, wato dai akwai wata albarka da Allah ya marayi wasu ada, ba su iya ganin aibun juna, ba su iya ganin aibun juna, amma daga lokacin da suka saba ma Allah sai suka koma ganin aibun juna. Wannan shi ya nuna maka cewa rayuwar aljanna daban ce da rayuwar duniya. Rayuwar da mutane za su yi a cikin aljanna ya ta bambanta da yanda rayuwa take a nan duniya. A nan duniya kana ganin aibin dan uwanka, amma aljanna ba za ka gani ba. Suna saba ma Allah sai Allah ya dauke wannan sutura da ya ba su. Wa tafika yaqsifani alaihima min warakil janna, sai suka kama jawo ganyen aljanna suna likawa a jikin su dan su rufe al'aura su. Wa nadahuma rabbuhuma, sai mahalicin su ya kira su, Allah sai ya kira su nan take. Alam anhakuma an tilkuma shajara, ashe ban hana ku game da cin wannan bishiyar ba? Wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin, ashe ban gaya muku cewa shaytan makiyi ne gare ku mai bayyana adawarsa ba? Qala rabbana zalamna anfusana,
qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin.
Qala rabbana zalamna anfusana, nan take suka ce ya Allah mun zalunci rayukanmu. Saboda haka annabi Adam abin koyi ne, annabi Adam abin koyi ne, lokacin da ka saba ma Allah maza ka nemi gafaransa. Maza Allah ya ce kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, duk yan Adam masu kuskure ne, masu laifi ne, mafi alkhairi daga cikin masu laifi su ne masu gaggawa, masu saurin neman gafaran Allah subhanahu wataala. Kaga annabi Adam ya yarda ya yi laifi, nan take rabbana zalamna anfusana, ya Allah mun zalunci rayukanmu, domin duk wanda ya aikata zunubi ya zalunci ransa ne. Wa in lam taghfir lana, kuma in baka gafarta mana ba, wa tarhamna, kuma kai mana rahama, lanakunanna min al-khasirin, lalle za mu kasance cikin masu hasara. Wannan kalmar wa in lam taghfir lana, kaga ba cewa suka yi ka gafarta mana ba anan, amma suka ce ya Allah mun zalunci kawunanmu, amma in baka gafarta mana ba, kaga ba su ce ka gafarta mana ba ko? Sai suka ce in baka gafarta mana ba, wato neman gafara ne a fakaice, kana neman gafaran Allah subhanahu wataala ta yabo gare shi, kana iya neman gafaran Allah ta siffanta shi da siffa ta ɗaukaka, don suna cewa in baka gafarta mana ba to mun taɓe. Kaga ba sai sun ce ka gafarta mana ba, ƙara daraja Allah ne, ƙara ɗaukaka Allah ne, cewa matuƙar suna neman tsira a rayuwarsu dole sai sun samu gafaran Allah. Qala sai Allah madaukaki ya ce
qala habtu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
Qala sai Allah subhanahu wataala ya ce ihbitu ba'dukum li ba'din adu, ku sauka sashin ku ga sashi suna makiya juna. Wannan me ye dalilin kiyayya din? Saboda wannan saba umarnin Allah subhanahu wataala. Me ye dalilin kiyayya? Saboda ganin aibun juna, wato aljanna baka ganin aibun dan uwanka, saboda Allah ya rufe ma. Amma saboda me? Saboda cikin aljanna ba a saba ma Allah, don haka yasa Allah yake ce ma shi Iblis ka sauka bayyuwa kai girman kai anan, bayyuwa kai girman kai anan. Lokacin da annabi Adam ya saba ma Allah subhanahu wataala, sai ya zama kamala da ake ba wa mutum a cikin aljanna a raba shi da ita, don haka yasa ya fara ganin aibunta, ta fara ganin aibunsa. Shi yasa kaga zaman duniya kullum muna faɗa da juna, amma inda a aljanna muke fa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yan aljanna gaba ɗaya kamar zuciyar mutum guda ne, yan aljanna gaba ɗayansu kamar zuciyar mutum guda ne. Shi yasa yanda ɗan Adam zai tashi a lahira ba ɗaya bane da halinsa a nan duniya, ba ɗaya bane. Idan ka tashi a lahira, idan har ka samu shiga aljanna, to babu shakka za ka samu hali irin na mutanen kware ba hali irin na mutanen banza ba don haka baka hangen aibin mutum kullun sai dai ka rika hangen kamalar mutum to amma tunda sun saba wa Allah subhanahu wataala sai Allah yace ku sauko duniya ba'dukum li ba'din aduwwun sashin ku ga sashi su ne makiya juna saboda wannan sutura Allah ya riga ya karbe ta walakum fil ardi mustaqarrun kuna da matabbata a cikin duniya wa mata'un ilahin da kuma dan jin dadi zuwa wani lokaci wato zuwa lokacin mutuwan ku da yawa malaman tafsiri sukan ce an saukar da annabi adam a wani guri hawwa'u a wani guri ibnu kathir yace wadannan labarai yarji'u hasilu tilka al-akhbar ila al-isra'iliyat babu wani hadisin manzo Allah da ya bayyana cewa ga inda aka saukar da annabi adam ga inda aka saukar da hawwa'u kuma babu hikimar sani in ka sani sai me sun taho daga aljanna sai ka nemi sanin ina suka fara jirka wannan kuskure ne Allah tabaraka wa ta'ala ya karanta da mu sun saba ma Allah saboda haka Allah ya raba su da wata sutura wata kamala wata ni'ima da ya musu wannan shine babban darasi kada ku saba ma Allah saboda kuma Allah madaukaki zai raba ku da wata ni'ima da ya baku kada sai Allah ya ce musu
qala biha tahyauna wa biha tamutuna wa minha tukhrajun
qala fiha tahyaun Allah madaukake yace qala cikin kasa anan duniya tahyauna zaku samu rayuwa wa fiha tamutuna anan duniyar zaku mutu wa minha tukhrajuna kuma daga ita kasan nan dai za a fitar da halittan ku kaga nan zamu rayu nan zamu mutu sannan kuma daga kasan nan dai Allah zai fitar da halittan mu saboda dan adam ya ji dadin zaman rayuwan lokacin da Allah ya tashi halittar annabi adam sai da kasan duniyan yayi halittan wato da kasa na nan duniyan yayi halittan saboda Allah ya riga ya kaddara zaman annabi adam a cikin aljanna na wucin gadi ne don haka halittar annabi adam da aka yi sai aka yi shi da kasa ta nan duniya don haka da ya bar aljanna sai Allah ya dawo da shi duniya sai zama ya dawo gurin da ya dace da halittar shi shi yasa kaga Allah yake cewa fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun don haka babu inda yafi dacewa dan adam ya rayu kamar wannan duniya haka Allah tabaraka wataala ya tabbatar saboda halittar duniya ta dace da asali halittarsa Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake gafarta mana kuskure an ce in sanar jiya muka nemi taimakon bayin Allah game da amplifier amma jiya nan kafin yau har Allah ya sa an samu bawan Allah wanda ya saya an ce ko treasurer na karamar hukuma ne a ce shi ne wanda ya sayo amplifier irin exactly wanda muka bayyana Allah ya saka masa da alkhairi duk da haka muna nema har yanzu a ƙara ba za mu ce ya isa ba saboda idan muna da guda biyu ya fi a ce muna da guda ɗaya idan ɗaya ya tsaya sai a ƙara da guda ko? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.